Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1625 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalon Milya Arewa, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake gabatar da wannan shiri namu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji abin da ya tsone wa al'ummar musulmi ido a jamhuriyar Nijar yayin da ake dab da kammala azumin Ramadan. Ibrahim Alfahme zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya. Za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun kasar Kamaru a wannan mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho. Sai kuma nasiha watan Ramadan, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga manyan kasashen duniya masu arziki masana'antu na G20 da su bullo da sabon tsarin zuba jari da bada taimako a Afirka. Ta yi wannan kiran ne kafin ta karbi bakoncin taron kasashen na G20 da za a gudanar a watan gobe idan Allah ya kai mu. Wannan shiri da ake kira Merkel Plan ya buƙaci ƙarin zuba jari a Afirka don rage kwararren 'yan gudun hijira daga nahiyar zuwa Turai. A wannan mako, ministan harkokin wajen Jamus Gerd Müller ya bayyana fargabansa cewa idan ba a dau mataki ba, 'yan gudun hijira daga Afirka da za su shigo Jamus za su kai miliyan 100. A saboda haka, shugaban kasar Jamus ta sha alwashin zuba jari na dala miliyan 335 da zai ja hankalin wato masu zuba jari daga kasashen waje zuwa Afirka. Kana ta yi kokarin shawo kan sauran kasashe 19 na kungiyar ta G20 da za su halarci taron kolin da su kara kudurta taimakawa tattalin arzikin nahiyar Afirka mai fama da matsaloli. Kungiyar tsagerun Al-Shabab ta Somalia ta dauki alhakin kai wani babban hari da ya kashe akalla mutane 7 a babban birnin kasar a jiya Talata. A cewar wasu da suka shaidi al'amari, sun ce wata karamar motar bus ce da aka dankara mata na kiyoyi ta afkawa shelkwatan gundumar Wadajir na birnin Mogadishu da ke yankin kudancin birnin da misali karfe 12:40 na rana agogon kasar. Wakilin sashen Somalia na muryar Amurka Abdulkadir Muhammad Abdulle yana wurin da al'amarin ya faru kuma ya ce ya ga gawarwaki guda 7. Mutane da dama ne suka makale karkashin buraguzan ginin, don haka ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu, inji wakilin sashen Somalia. Fashewar bam ɗin ya auku ne kwanaki 7 bayan da kungiyar Al-Shabab ta kai wa gidajen cin abinci guda 2 a Mogadishu hari da wata motar da ke ɗauke da bam da kuma harbin bindiga. Waɗannan hare-haren sun yi sanadiyyar mutuwar mutane 29 a ciki har da 'yan bindigan. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a kasar Belgium sun ce sun dakile wani harin ta'addanci a jiya Talata a lokacin da jami'an tsaro suka harbe wani mutum bayan tashin wani bam mai ban tsoro. Kakakin ofishin lauyan gwamnatin tarayya Eric van der Sept ya ce sojoji sun gaggauta fin ƙarfin wanda ake zaton shi ne ya tada bam ɗin a wata babban tasha bayan fashewar. Ya kuma kara da cewa mutumin da ake zaton kai harin ya mutu. Van der Sept ya ce an ɗauki wannan hari a matsayin aikin ta'addanci. Babu wanda ya ji rauni bayan wanda ake zaton shi ne ya kai harin da aka kashe. Al'amarin ya faru ne da misalin karfe 9 na dare agogon can bayan raguwar cunkoson mutane a cikin gari. Jama'ai a Amurka sun shaidawa muryar Amurka cewa suna dab da tabbatar da ko kungiyar dogarawan juyin juya hali na kasar Iran ce ke sarrafa jirgin da ba shi da matuki kiran Iran da jirgin saman yakin Amurka ya harbo da safiyar jiya Talata. Wasu majiyoyi a Afirka a Amurka da suka zanta da muryar Amurka da ba su yarda a bayyanar da su ba sun ce dogarawan juyin juya halin na Iran su ne ke sarrafa wannan jirgi mara matuki daga wani sansanin ta da ke cikin Siriya. Sansanin na kusa da Hama a cewar jami'an. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon Navy Captain Jeff Davis ya ce wani jirgin yakin Amurka samfurin F-15E ko kuma Strike Eagle ya harbo jirgi mara matuki kiran Iran samfurin Shahed 129 da misali karfe 12:30 na rana a can agogon can kasar yayin da ya doshi sansanin rundunar kawace da suke inda ake kira Al-Tanf inda Amurkawa ke horar da sojojin yaki da suke yaki da ISIS. Davis ya ce an gano wannan jirgi da babu matuki da aka lalata a jiya Talata kusa da inda aka taba harba wani jirgi na Iran wanda shi kuma ba shi da matukin a ranar 8 ga wannan watan Yuni.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu faro takon da wannan rahoto kan batun tsadar kayayyaki a kasuwanni a daidai lokacin da al'umma musulmi ke shirin bikin sallah. Wakilin Haruna Babban Bako ya zaga kasuwanni a binnin Kwanni na Jamhuriyar Niger ga kuma rahoto da ya hada mana.
Sai tsada sai dai al'amarin dai dada sai a hankali. Kudi dai akwai su ga mutane amma dai kaya dai adda tsada da abinci. To mu fatan mu dai Allah shi ka mun alheri shi.
Harkar dan dai yanzu sai dai a bar mu Allah zabi kawai. Dan komai sai Allah yi akai. Yanzu a hali yanzu wani na da wani bai da. Duk cikin neman muke da Allah. Sai dai Allah shi ka sakin al'amarin kawai. Wanda wani adda Allah ya bashi wani bai da haka nan.
Sai ni harkoki na harkar sayayya kayan yara. Na irin yanda yanayin iske mutane sai ya ce an gode Allah. Babu kudi usan lura. Usan lura babu kudi gaskiya
yaro
bai san babu ba yanda za a yi dai za a yi ya gurbin hal abin da Allah ya kaddarci an samu ai musu gurbin hal
a bangaren ɗan kasuwa a can ma da Abu da Abubakar dukkan su guda ne domin lamarin wannan shekarar yana da ban tsoro in ji Zubairu Sule wani ɗan kasuwa da na sadu da shi a cikin shagonsa yana ta koke-koken rashin cinukan sallah sabanin yanda aka saba gani a can shekarun da suka gabata
abin da aka sani ta shekarun baya bana ga gaskiya babu kasuwanci gaskiya sai dai mu cewa Allah ba mu lahiya amma gaskiya banan ga abubuwa ta ba mutanen soro kurai wadanda sun ka sai kai har wadansu yanzu sun yi soro ma basu ma sai sayan kaya ba wadansu gaskiya sayan kaya ma basu ma sayan kaya ba don saboda sun ga a zahiri sun ga abubuwa ba ta tahiya kuddi babu kuddi babu inda kuddi ne babu kuddi babu siga mahikanta babu siga wadanda mahikanta ga biyan kuma babu siga ma ɗan kasuwa ma duk abu ta kunci ta kunci sai dai kawai ubangiji Allah Allah da ya kawo wanga kan Allah ubangiji Allah warwale mu sai Allah warwale mu kasan ga tamu da duniya gaba dai
Abubakar Rasul sha'anin kasuwa sai dai a hankali saboda kayan nan mun kasa sai dai al'umma su biyo su tambaya na wannan mu ba su farashi su sai sun dawo kaya sai tsada sai dai su biyo su wuce ba wani bayani suka yi
tabarbarewar tattalin arziki da faduwar darajar man fetur da karfin uranium da ma sauran ma'adanan kasa yana daya daga cikin abinda ya haifar da rashin kuɗaɗe ga jama'a da hauhawar farashin kayayyakin da al'umma ke amfani da su a yau da kullum kamar yanda ake gani yanzu haka a ire-iren ƙasashen Jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Babu kyau tunda an yi a baya ko kun gani lalle ku tsaya bakin ciki.
shi kallau yau lafiya
lallai
tutar Allah muke Allah kuwa shine don daya
lallai
ko bar bambanci na kabila ko addini
mutuna lafiya al'umma ta kasa ta kungiya zamana lafiya shirye ta gaban Najeriya
ku kankar zuciya mu cire hasada mu zubar da shi
lallai
ku shirye cutar da mu mu ga yawo hukuma su fitne shi
haka yake. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a Benin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alhab Ahmed da maimaitin cikin wato shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A ranar Lahadi 9 ga watan Janairu na wannan shekara ta 2017, wasu matasa guda biyu abokan juna sun shiga wani gidan da ake ginawa na tsohon shugaban majalisar karamar hukumar Jega a jihar Kebbi domin ɗibar kara. Wannan kara wata kara ce da take fitowa da kanta a filin da ba a noma, kuma idan ta bushe mutane suna ɗiba suna ƙonawa domin dafa abinci ko ruwa ko dai don jin dumi. Matasan su ne Zayanu Garba da abokinsa mai suna Mudassiru Isa. A wurin ɗibar karan nan sai wasu matasan kuma su fiye da 10 waɗanda suke ikirarin cewar su ‘yan kwamitin tsaro ne da sarkin Kebbin Jega ya kafa, suka zo suka kama su ba tare da bayyana musu ko ga wani laifi da suka yi ba. An tafi da su zuwa wani ɗakin taron da ‘yan kwamitin suka ce ofishinsu ne a cikin fadar sarki. Aka ɗaura ƙafafuwansu, aka rataya su a sama, aka rika lakkaɗa musu duka, a bayanin da Mudassiru ya yi mana da kuma wasu kafofin labaran. Saboda tsananin azaba, har Zayanu Garba ya ci gagarinku. Mudassiru ya sa musu kuni ya tsere, to amma a cikin dare sai aka ɗauki gawar Zayanu aka je aka yasar da ita a bayan gari. Mudassiru ya ce ya ji matasan nan suna nemansa. Lokacin da ya gudu ya buya, kuma domin gudun kada a kama shi shi ma a hallaka shi, sai mahaifiyarsa ta ce ya yi maza ya bar garin. Sun fito bayan gari kenan sai suka ga lokacin da aka kawo gawar Zayanun aka yasar a nan. Mahaifin Zayanu ya kai ƙara gaban DPO na ‘yan sanda a garin Jega, wanda ya sa aka kamo matasan kuma aka ce sun amsa laifin cewar Zayanu ya mutu a hannunsu. Sai DPO ya miƙa su ga ofishin CID na jihar Kebbi. Daga nan sai magana ta fara lalacewa, don haka mahaifin Zayanu ya tattaki har zuwa ofishin shiya ta 10 ta ‘yan sanda a Sokoto, inda ya koka kan abin da ya kira yawo da hankalin da ake yi masa game da kashe ɗansa da aka yi. Ofishin mataimakin Speto General na ‘yan sanda mai kula da shiya ta 10 a garin na Sokoto ya tura aka kamo matasan da ake zargi da kisan, to amma a nan ma sai magana ta fara sukurkucewa saboda sanya baki da ake zargin cewa an yi ko kuma ana yi daga wani wuri daban. Daga bisani an ce an kai maganan nan gaban kotun magistrate ta Jega, wadda ta bayar da belin yaran ba tare da ma an yi zama kan batun nan ba. Masu sauraro, bari na koma gefe domin mu ji ta bakin Mudassiru Isa kan yadda shi da abokinsa Zayanu suka je ɗibar kara, da yadda aka kama su aka tafi da su fadar sarkin Kebin Jega da irin azabar da waɗannan matasa da ake zargi suka yi musu har Zayanu ya mutu.
Ina Minister Isa Jega Lokagama wanda wasu yaran sarki suka zo suka same mu da ni da abokina nan bayan gidanmu ina tsinta kara zanje in dora ruwa su yi zafi an suka yi zafi na watsa ruwan sai mu je cikin gari
kamar da wani lokaci ne da rana ne ko da dare ne ko wani lokaci
da magarba ana gama magarba ba ya sha ba 7 da mintuna suka zo suka ce sun kama mu muka ce akan mi suka ce ba za su yi muna bayani ba sarki ya turo su sai mun je
su wane ne jami'an tsaro ne koko yan banga ne koko su menene
yan committee ne kawai yaran sarki yaran su halitta ta kare
wani sarki
sarkin Kebin Jega sai kawai suka ce ba su muna bayani sai mun je can sai kawai muka bi su da muka bi su sai suka samu ga cikin yar bara suka samu cikin yar bara ga munan sai gidan sarauta muna zuwa sun ka shiga da mu cikin hall wani babban hall na gidan sarki sai sun ka fara rataye ni a sama kafafuna sama da hannuna a daure kaina a ƙasa yana reto suna buguna suna buguna suna buguna sai da nake ta hayyaci na ne kai ko tsayi bana yayi hannuna farauta na ba sa iya mikewa saboda jini ya tsandare su suka kwance ne sai suka daura shi marjayi Zayanu da suka daura ya suka kama buguna yana ihu yana tura mutuwa zai dan Allah su yi mai rayuwa in ma wani abu ne suke tuhumar mu su gaya mai su gaya muna shi wallahi ko mutum ne an ka kashe ya yadda shi ya kashe shi dan Allah dan annabi su kunce shi azabar da yake ji wallahi ya fi son Allah ya dora shi da wannan azabar suka yi suka yi yayi suka ki kunce shi har wani yayan yaran ya zo yayi magana da mutane suka yi magana abin ya so mu zama rigima yake cewa wallahi kuna kashe yaron ga ba haka ake hukunci ba wannan azartawa indai ba son kuke ku kashe yaron ga wato ku rabu da shi amma in sa ku an kai ku kashe shi to ku ci gaba sun ka ku ci gaba suka ci gaba can sun kara duk azabar da suke mai sai suka kwance ko da suka kwance shi baya iya tsayi in ya fadi nan yayi tangalo nan suka ce kuma sai yayi tsaye a dole kuma sun san baya iya tsaya in yayyo sulunan su dan tare shi yayyo sulu wannan gefen su tare shi suka je suka aje wasu bulalle a karshe kofa hall din suka ce sai ya ji ya dauko su kuma baya iya taya ya ranka faduwa suka zo suka aje mu tunda suka je da mu suke ba mu azaba sai kuraren karfe 2 na dare suka aje mu sai suka kawo wasu yara su uku sun kace su yi gadi mu da swahi har zuwa safe
na kamin ka ci gaba shin bayan sun je sun so mu azabtar da ku kamar akwai wani abu ne da suke so ku faɗi gaskiya akai sun faɗa muku laihin da suke tuhumar ku ko wani abu
eh to da muka je bayan sun yi ta azabtar da mu ba su yi muna bayanin ko in ba sai da sun ka ƙara azabtar da mu sai suka ce wai tumaki an ka sace shi yammu mu suke tuhuma bayan wannan bayanin ba wani bayani wanda sun ka ƙara muna kuma muka ga musu ba mu bane kuma ba mu san kowaye ba kawai suka ci gaba da azabtar da mu suka ci gaba da azabtar da mu bayan sun gama azabtar da mu sun ka ajiye mu suka kawo su yara su uku suka ce su fake mu yaran suka fake mu can daidai santa misalin karfe 3 na dare yaran su yi bacci sai na ce Zayanu ya ce na ce ka tashi mu fita mu je mu samu mu kai gida in iya mu sun ga abin da aka muna babu li babu la sai sun zo mataki ya ce mu da surban ya tashi na ce ka bari in rika hannunka in ne sheka in fito mu rinka bi hanya hanya inda ba za mu hado da su ba insha Allahu rabbi har mu kai gida ya ce wallahi mu da surku hannuna ka taba har cikin zuciyata nake jin ciwo ya ce mu da surka dangana ga Allah kai hankuri bugun ga da sun kai mu da suru da waya in rayuwa na san ba ni rai kai hankuri ka dangana ga Allah in ka je gida kai musu bayani ka hita kawai su da ni fita da na fita sai na kasa taya sai na rinka amai akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwar sai na boye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwar ina ita amai ina ita amai can ba ai wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikin su wani ya fito
wanda yaran da aka bari tsaron ku kenan
eh wanda aka bari gadin mu daga cikin su wani ya fito su suka bi hanya yadda hanya da bayanya sai ta yi sai dawo can can bayan minti biyu sai ni ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da ni ga sun zo su da ni ga sun shi magaji yana waya da yi waya sai ni ga Bala Bazuka ya zo da Halidu ta kare ya zo sai ni ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda daya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na ga dai rago sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba ga wasa sai Bala Bazuka sai ya je wurin kotu sai ya jawo mota da ya jawo mota ko kunna fitillun motar ba ya ga gaba da baya ya taho da ita har wurin nan sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawo tun ya rasu ne ko ba rasu ba sun ce amma in bai rasu ba ya za a yi masu tallabo shi kuma ga yana jin yana cewa ya mutu ya mutu kawai suka saya mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai ya koma gida ne
Madaskar Isa kenan wanda ya kubuta da rai to amma abokin sa Ziyano bai samu kubuta ba muna tuntubar hukumomin yan sanda a jihar Kebbi da su kansu matasan da ake zargi har ma da fadar sarkin Kevin Jega domin jin nasu bangaren game da wannan batu amma a shirinmu na gaba za mu dora kan inda muka tsaya ne na bayanin yadda wannan lamarin ya faru har ma za mu ji ta bakin mahaifin Margayi Zayanu wato Malam Abubakar Tafi da Jega a madadin Murtala Faruk San Inna Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya
a gaida Ibrahim Alfahame da maimaitin shirin ciki da gaskiya da muka fara gabatarwa ranar Litinin sai kuma muhimmar rahotanni da suka dauki hankalin jaridan kasar Kamaru na wannan mako ga
Don fara shirin jaridan namu ne da jaridan Informatin an da ta rawaito mana cewar waɗansu jaridu suna yayata cewar mai kula da fadar shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru kuma na hannun damansa Belinga Ebutu wai ya rasu amma jaridan ta ce labarin kanzon kurege ne kawai dai waɗansu ne suke neman halaka shi da bakin su sai kuma jaridan The Post an ta labarta mana cewar har yanzu dai matsalan yan awarin ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru su ga ne bata kare ba domin a garin ya anyi garkuwa da shugaban karamin hukumar da ma dan majalisan dattawa na birnin na Boya har yanzu dai ba san an da suke ba kuma ya'yan jami'an hamayya ne na SDF sai kuma jaridan Integration an da ita ma ta nuna mana cewar bankin BISEC na kasar Jamhuriyar Kamaru yana yaki da masu neman su kai shi su baro a gaban gwamnatin kasar domin har yanzu haka gwamnatin kasar na bukatan bankin ya biya ta waɗansu makudan kudaden ta na raji wanda suka kwashe shekara da shekaru basu zubawa asusun kasar ba sai kuma jaridan Independent anda ita ma taya ta mana cewar liwamin cocin katolika na kasar Jamhuriyar Kamaru sun gudanar da wani babban taron su a birnin Yaounde domin mikawa gwamnatin kasar ta Kamaru kukan su na yanda ake musu kisan gilla a kasar tunda aka halaka Monseigneur Bala liwamin cocin katolikan suka ce dole ne fa gwamnatin kasar ta Kamaru ta inganta tsaro a fadin kasar baki daya jaridan Lametayo ita ma cewa ta yi sakataren gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru Ngongo da dukan alamu dai an gano yana da hannu a cikin badakalar da ya kai tsohon sakataren gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru Marafa Hamidu Yaya da Enzowa da kuma Mebara gidan yarin Yaounde wanda yanzu haka sai kwaye sama da shekaru 5 suna jiran shari'a shi ma dai ana ganin zai iya samun su zauna tare zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta nuna mana cewar magatakardan Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya zargi kasar Jamhuriyar Kamaru da sama da fadi da tallafin da ake bawa yan gudun hijiran kasar waɗanda Boko Haram ya raba su da muhallansu a jihar Arewa mai nisa Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
To a gaida Muhammad har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma nan Washington yana cewa karfe 3 da minti 25 na asuba, sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum mure Amurka. Magana Amin mai albasa Abdullahi Akramu ko mutum bodan ga kafar tsaren Najeriya. Mazauni kasuwar Gwalda. A gaskiya ina son toye korafi na dangane da azalaban mu na mutanen kasar Najeriya. Saboda dai wa ce an bar tallafin abinci na a kai marasa galifu amma su kuma sai zo su yi babakere ga wannan dukiya. Suna fitowa dole ce mai kyau ne fa Allah zai taimake shi. Da haka ina kira ga shugabannin Najeriya nan su gara zance don ganin sun ceto mutane al'umma wa'annan jihohin da an kaba wannan tallafin.
Salamu alaikum biyayyo Hausa. Sai na nan su gara Iliya ne kan cikin sai ya tunta ta nan da cikin daren Najeriya. Na Allah ina kira ga masu zuba shara cikin kwalbat. Ya kamata mutane su raka duba don Allah. Ba sai gwamnati ta hana ku da kukan kuna iya samun lokaci ku ce bari mu gyara gwamnati wannan aiki na ba. Ya kamata mu kan mu zo mu yake ba mu ɗauki shara da wasu abubuwa mu ɗauki mu gudanar ruwa. Ta haka ake samun ambaliyar ruwa za ta fi ƙarfin ko ta fi ƙarfin gwamnatin ma. To don Allah da Annabi ina kira ga hukuma ta ido kan masu zuba shara a kwalbat.
To madalla sai kuma nasiha Ramadan.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahrin tanazzalu al malaikatu waruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ubangiji madaukakin sarki ya saukar da Qur'ani a daren da ya mata suna Laylatul Qadr. Wannan dare mai girma, wannan dare ne Ubangiji ya tabbatar da cewa a cikin watan Ramadana yake. Ka san kai matuƙa amfani da alkhairin da ke cikin wannan dare. Wallahi amfani da alkhairi wanda ke cikin wannan dare in mutum ya saya yayi ibada a ciki kaman wannan yayi ibada ne wata 1000 a cikin rayuwarsa. Malaiku ko za su sauko da malaikan Jibril tare da su da izinin Ubangiji wanda yake yana tabbatar da kaddara na mutuwa ne, na rayuwa ne, na arziki ne, na haifuwa ne, yana tabbatar da shi. Aminci ne kawai wannan garin garin Allah ya waye ahal alfijiri tabullo. Jama'a wannan dare yana cikin kwana 10 ta karshe na watan Ramadan. Ubangiji Allah ka sa mu dace da shi, ka sa mu saya mu yi ibada a ciki. Sheikh Muhammad Ridwan Muhammad Kudiba wasa ba limamin Hausawa Tafu Ghana.
To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga manyan kasashen duniya masu arziki masana'antu na G20 da su bullo da sabon tsarin zuba jari da bada taimako a Afirka. Ta yi wannan kiran ne kafin ta karbi bakoncin taron kasashen na G20 da za a gudanar a watan gobe idan Allah ya kai mu. Wannan shiri da ake kira Merkel Plan ya buƙaci ƙarin zuba jari a Afirka don rage kwararren 'yan gudun hijira daga nahiyar zuwa Turai. Kungiyar tsagirin Al-Shabab ta Somalia ta ɗauki alhakin kai wani babban hari da ya halaka akalla mutane 7 a babban birnin ƙasar a jiya Talata. A cewar wasu da suka shaidi al'amarin sun ce wata ƙaramar motar bas ce ta kai harin.
To a gaishe ka masu saurare na muka kuma kammala shirye-shiryen na wannan safiya, sai kuma can da la'asar abokan aikin mu su shigo da wani sabon shiri cikin hadda hima ba ta da rago na Ladan Ibrahim Ayawa. Za ku iya sauraron waɗannan shirye-shirye da kuma samun cikakkun rahotannin da muka gabatar da ƙari a shafinmu na intanet. Kuna kuma iya muhawara da bayyana ra'ayoyinku kan shirye-shiryen namu da abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. A madadin Baba Yakubu Makeri da kuma Solomon Abu da kuma Hajiya Zainab da ta haɗa mu da ku, alheri ke muku, fata alheri.